uku ne ya hana a yi sallah a cikin su bayan sallar asuba har rana ta fito a wata riwayar qidar ruhin wato ta fito daidai gurgudan tsawon wato kan sakali tsawon mashi kamar mita 2 kenan daga kasa shine kamar wato minti 15 bayan fito minti 15 zuwa 20 bayan hudowar rana sannan lokaci na biyu shine ya komo qa'imul bahira yayin da wato inuwa take tsayawa cak shine lokacin zawal sannan lokaci na uku bayan sallar la'asar har rana ta fadi waɗannan sune lokaci ne kullun to akwai kuma ƙarin lokaci da aka sanya shine yayin da liman yake huduba ga ba wanda ya shigo masallaci din ba amma wanda ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartarsa da ya tashi ya salla kuma a hadisin Jabir ma yana cewa idan ɗayan ku ya shigo masallaci alhali liman yana huduba yayi salla raka'a biyu sannan ya taɗaita su saboda haka ga wanda yake ba shi ba shi wannan lokaci ba lokaci ne da ya halatta ayi nafila ba ko ayi karatun alqur'ani tunda an yi umarni da sauraron huduba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya wani abu a lokacin in ba sauraron huduba ba ya ce da ma zai mu ce ma dan uwansa ya amru bil ma'ruf ya ce masa ya hana shi akan taba wasa da tsakuwa in yayi wannan yayi wargi wanda kuma yayi wargi ba shi da juma'a sannan wace wannan yace sannan tambayar ta biyu yake cewa idan an je makabarta sai ga wasu mutane suna tsugunawa wasu suna tsaye menene hukumar yin haka wato yana nufin yayin da za a yi addu'a yayin da addu'a ko ya ba sharadi bane sai an yi ta a tsugune ita janaiza idan aka je binne ta an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan kabari an ruwaito kan cewa ya zauna kamar yadda ya zo a hadisin albara'u ibn azib har aka gama binnewa bayan an gama din kuma ya zamanto cewa yayi wa'azi saboda haka abu ne wanda yake babu ba shi da wata alaka ta ibada ba sharadin addu'a bane ba ladabi bane na addu'a ba istihbabi bane na addu'a cewa sai an yi ta a zaune saboda haka ga in za a yi addu'ar wanda suke tsaye sai su zauna wannan ba sharadi bane na addu'a ba kuma baya kuma daga cikin ladabban addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a kowane hali addu'a tana daga cikin kowane hali ba kuma malamai da suka rubutu akan adabu du'a ba sai idan za a yi addu'a sai an tsuguna ba don haka duk yadda ya sauko ga mutum ya yi in yana tsaye ne ya yi a tsaye in yana zaune ne ya yi a zaune idan ma yana ganin kan cewar yi a tsaye din bai halatta idan yana tsaye din aka fara addu'ar ya zauna domin yana itikadin cewa zaman shi ne ya fi to wannan itikadin nasa kuskure ne yin haka sai ya zamanto kan cewa wannan kuskure ne domin kamar ya kirkiro wani abu sabo a cikin addini wanda yake ba a faɗa ba a umarce shi da ya yi ba wannan ya ce mutum ya tsufa ba zai iya azumi ba kuma ba shi da abin da zai ciyar yaya zai yi wanda ya zamanto ya tsufa ba zai iya azumi ba ko ba shi da abin da zai ciyar sai 'yan uwansa su ciyar da shi sai 'yan uwansa su taimaka masa wanda suke da wadata domin wannan akan ya sauke farali ne na Allah abin da akan ya sauke abu wanda yake wajibi a kansa idan yana da 'ya'ya kamar yadda yake wajibi akan 'ya'yansa su ciyar da shi wajibi ne su taimake shi akan yin abin da yake na haƙƙi a kansa sai su ciyar a maimakon sa idan su ma ba za su iya ba sai abin ya koma baitul mali abin ba zai yi ba sai abin ya koma baitul mali sai a koma gidan zakka irin waɗannan sai a sanar sai a kai ma gidan zakka in yaso su su ɗauki nauyin ciyar da wannan ciyarwa a maimakon su a kowace rana ta watan Ramadan a dunkula hannu in za a tashi da sujjada shin akwai hadisi ne ko kuma ijtihadin malamai idan akwai hadisi a wani littafin yake akwai hadis duk da yake malamai sun yi sabani akan ingancin sa da kuma ma akan fahimtar sa al-ajin waɗansu sun ce ma'anar sa shine wanda yake dunkula hannu yayin da yake yin kulli saboda haka idan mutum zai tashi a cikin sallah sai ya tashi da wannan hai'a hadisin yana cikin sunan al-baihaqi al-kubra waɗansu kuma suka ce a wannan tafhid ne ma'anar sa al-ajiz ne ala hai'atil ajiz annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tashi yana tashi irin sifar wanda yake wato ya gaji wa irin sifar wanda yake mai nauyin jiki wato a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine ba zai iya miƙewa da ƙarfinsa ga baki ɗaya ba sai ya jingina da wato ƙarfin da nauyin hannunsa ya sanya nauyinsa a kan hannu to wanda yake wannan ba lallai ya zamanto a sifar ajis a sifar ba sai ya dunƙula hannu ɗin ba على اي حال مساله شو وجهه كده فهمتها ابن رجب الحنبلي يا رنجاير ينا ganin rashin ingancin hadisin kuma ala farbi abisa ma akaddara ma ingancin nasa yana cewa ya dauki fassarar sifatul ajiz din shine ya rinjayar Sheikh al-Albani kuma ya tafi akan zahirin yanda yazo a cikin riwayar al-ajin saboda haka yace daga cikin sunnonin sallah idan mutum zai tashi daga zuwa ga raka'a ta uku raka'a ta biyu ko raka'a ta uku sai ya dunkula hannunsa ya kafa su akan kasa wanda kuma suka ce in ma ala sifatul ajin din ne to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne saboda nauyin jiki dan haka din zai karfafa shi saboda haka idan babu bukata ba sai mutum yayi ba kamar yanda suka tafi akan jalsatul istiraha cewa jalsatul istiraha idan mutum yana da bukatar ta saboda nauyin jiki zai yi wannan kuma suka ce a wannan sunna ce sabita daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu inkari da duk wanda ya dauki fuskar da ya dauka domin yana da kowannen sai da hujja yana da fuska ta wato dalili a cikin shari'a a dalili a cikin fahimtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am za idan fuskar haka ta bayyana gare ka mutum yarin jaya gare shi ai bincike ya ga cewa haka din ne babu laifi zai iya yi kamar yanda nace akwai malamai duk sun dafa akan kowace fahimtar kuma wajen ma bambanci wajen ra'ayi din wajen tarjihi malamai sun yi duk wani tarjihin wanda ka dauka akan haka zai tafi malamin mu Sheikh Muhammadul Mukhtar yana rinjayar da abinda Ibn Rajab ya tafi akai a wajen babul jalsatul istiraha da wajen babul al-ajil din duk gabaki daya wannan yace gashi an hana mu daga murya a karatun al-Qur'ani a masallaci dan natsuwa dan Allah a jawo hankalin masu fira a masallaci wannan kwarai da gaskiya da muhimmanci wannan tsokaci da wannan dan uwaye idan an hana ka dauka murya da karatun al-Qur'ani domin mutane su samu nutsuwa wato kuma su samu wato a fahimtar abin da suke karantawa kagalin babu aula mutum ya ce zai yi hira shi yasa ne imam shi yasa ne sayyidina Umar yayi haraba a masallaci wanda yake nuna kan cewa haraba ba ta daukan hukuncin masallaci yace idan mutane suka zo za su tuna surutu a masallaci sai ya ce a fitar da su cikin haraba wato wajen masallaci kamar nan kewayen masallaci ne ita ce harabar masallaci kaga za ka shigo ai ba za ka yi du'a udhulul masjid ba ko ko da ka shigo wancan kofar za ka yi du'a udhulul masjid ba za ka yi tahiyatul masjid ba dan ka shigo nan wajen mai janaba zai iya shiga amma ba zai shigo cikin masallaci ba haka zalika mai haila ba ta shigo cikin masallaci ba amma za ka shiga cikin haraba to hikimar yin haraba dan kada a rinka yin surutu a cikin masallaci dan a tsare wato martabar masallaci martaba biyu ce akwai wato maslahar ba wai kawai ta shi kansa mai yin karatu ba a maslahar ta kan cewar wato ganin girman wajen ba ma wajen wato girmansa tunda akwai abubuwa da dama da sun halatta a wani waje amma a masallaci ba su halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cigiya a masallaci har cewa yake idan mu gwaji mutum yana cigiya ku ce kar Allah ya sa ka ga abu ya hana ciniki a cikin masallaci yace in kuka ji mutum yana ciniki a cikin masallaci ku ce masa kada Allah ya sanya riba a wannan kasuwancin naka to saboda haka wannan duk domin me saboda a girma masallaci fi buyutin adinallahu an turfa a gidaje waɗanda Allah ya umar ya bada izinin a daukaka su a daukaka waɗannan gidaje a gina su su dauka su zama to madaukaka daukaka waɗannan gidaje daukaka dakunan Allah shine wato da ganin girman Allah a cikin su ya daga cikin ganin girman Allah din kada mutum ya rinka surutai a cikin masallaci musamman zantuttukan duniya amma abinda aka ruwaito na cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar asuba suna yin zancen a irin rayuwar su ta jahiliya suna tuna ni'imar Allah a gare su da yanda Allah ya shirye su Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin su suna yi sai dai ya rinka murmushi shi kuma yana zaune a wajen da ya salla yana yin zikiri har rana ta fito wannan bai nuna kan cewa suna zancen duniya bane zance ne ta fuskar wato tunatar da junan su ni'imar da Allah ta'ala ya musu da ya shirye su daga jahiliya ya shirye su zuwa ga addinin musulunci to kaga wannan ba wai babin hirar duniya bace kuma ba za a dauke ta akan matsayin cewar wato hirar tana tudanya karatun mai karatu ko kuma zikirin mai zikiri wanda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi irin wannan a gabansa ya hana saboda haka kaga kenan sai a dauki surar da ya hana ta din na zaman nasu da suke suna wannan maganganun da suke yi ba surar da yake ta shiga cikin abin da ya haramta din bane na wato a dauka murya da har zata ta da har zata wato rikita mutum a cikin karatunsa da yake yi saboda haka wannan shine bayani dan haka ɗan uwa ya kamata a kula da wannan yana daga cikin kuma wannan yanda ake shigowa cikin masallaci wato da waya ba a kashe ba ko kuma ba a sa ta a cikin yadda yake ba za ta wato ɗauki hankalin mutane bayan da suke sallah ka kawo musu tashwishi ko kuma yanda suke karatun alqur'ani ko da suke jin karatu duk wani yana daga cikin wannan ya kamata a kiyaye wannan kuma ko ba don komai ba don ka kiyaye haƙƙin ɗan uwanka musulmi ان الذين يؤذون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وادند سيكي تشوتر ان وانس وادند سيكي واتو واتو ين اذا تشوتروا ga mu'minai maza da mu'minai mata ba tare da sun yi wani abu sun yi wani laifi ba to wadannan sun daukan masan su ƙarya laifi kenan da kuma sabo mai girma to kaga kuma duk abin da zaka yi wanda yake zaka takura ma dan uwanka musulmi alal misali ya haɗu zuciyarsa ta haɗu akan ibada sai kawai ya ji tsarin waya ransa zai ɓaci ka ɓata masa rai to wannan ɓatawar da kai yana daga cikin aziyatul mu'min inda zai maka mummunan addu'a sai ka ci domin da'awatul ka zalunce shi da'awatul mazlum ko mustajaba ce a cikin wannan ma ya kamata da Allah ana so ne tambihi saboda ƴan uwa da suke zuwa da wato ƴan uwanmu mata da suke zuwa tare da yara zuwan yara masallaci abu ne abin so a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa wata rana hudu ba Hassan ko Husaini suka shigo ya shigo masallaci na tafe yana katata yana faduwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar hudu ba ya dauko ya dauke shi ya dora shi akan cinya sai ci gaba da hudu ba saboda rahamarsa kaga a bar hudu ba domin yaro yayi sallah tare da umama ya dora ta akan wuyanta sahabbai kuma suna zuwa da yara masallaci dan haka ne ma malamai suka ce hadisin da yake cewa jannibu masajidakum sujyanakum hadisi ne wanda yake bai inganta ba wato ku nisantar da yaranku daga masallacinku hadisi ne bai inganta ba in aka yi haka sai a haramta ma yara rahamar Allah da suke sauka a cikin masallaci saboda haka su zo su ma su samu rahamar Allah to amma kuma sai a ladabtar da su a tsare su daga najasa yara mata za su zo da yara masallaci in an san waɗanda suke ba za su iya riƙe wato fitsari ba ne a sanya musu kunzugu a sa musu famfas ko ya kai yana gudu in an san cewa bisa ɗabi'arsa baya iya riƙe fitsari musamman yanzu cikin damunan nan a ɗaura masa famfas domin kada ya zo mutane suna cikin sallah ya zo ya musu fitsari ya ɓata musu sallah in ransu ya ɓaci ya cuce su to kaga iyayen suna da laifi a cikin wannan domin cutar mumini laifi ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma suna yawan tsalle-tsalle da fitina a cikin masallaci a rinka tsawatar da su a rinka nuna musu cewa masallaci ba a haka su kuma ƴan uwa musulmi da suke zuwa in sun ga yara sun yi wannan su rinka yi musu musamaha su rinka yafe musu kada su kullace su su yi musu mummunan addu'a ya zama to kan cewar Allah ya karɓi addu'ar su akan su domin sun zo samun rahama kuma ya zama ku rinka ɗaukan domin Allah ya halatta su je su ma rahamar da take sauka yayinda ake addu'an nan kan cewa Allahumma ummana bi'ummana bi rahmatik su ma su shiga ciki sai ga wannan abin ya sanya musu wata inaya ta Allah wanda za su shirya har abada ba za su zamanto matsiyata ba saboda haka musulmi su ma masu zuwa su zamanto masu ɗan musamaha kuma waɗanda abin nan amma lallai iyaye su tsaya a kan kula da su idan za su iya samun wanda zai zo ya rinka kula tare da su wanda yake mai ɗan hankali wanda ba lallai shi ya shiga cikin sallar ba ma ya zauna ko kuma in ya shiga cikin sallar ba lallai ya zauna ga baki ɗaya ba ya rinka kula da su wannan matsalob ne abu ne wanda yake dinna taimakon juna ne a kan ayyukan tsoron Allah da ayyukan alkhairi saboda haka da Allah musamman waɗanda suke zuwa da iyalinsu duk da ƴan uwan mata ba su zo ba yanzu sa sanar da su a kan wannan wanda suke zuwa tare da yara ba a hana yara zuwa masallaci ba kamar yadda muka gani ba za mu haramta abin da Allah ya halatta ba da yawa mutane suna cewa ya kamata da Allah a hana yara masu zuwa da wato iyaye masu zuwa da yara masallaci an aka yi haka sai mu kirkiro wani abu sabo a cikin addini abinda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude kofar mu ba za mu rufe ta ba tunda shine ya bude kofa a zo tare da yara to amma kuma a kula da tsarin yanzu ba irin tsarin da bane da masallatai babu shimfiɗa da sauransu akwai yashi ne don haka idan yaro ya yi fitsari kawai sai a ɗauko ruwa a kwarara amma yanzu idan yaro ya yi fitsari a nan wajen inda ake da tayil ɗin nan kaga kafin a ce an tsaftace wannan wajen sai ya ɓata waje mai yawan gaske ruwan da za a ɗauko a kwarara kafin ya zamanto kan cewa an tsarkake wajen musamman ganin kan cewa munan tsarin ba irin tsarin kamar inda aka ci gaba bane kamar a harami na Makka wanda yake za a ga sun zo da irin abin da yake cikin sauƙi za a tsotse ruwan ya zamanto kan cewa ba sai lallai ya najasar da wuri mai yawa a cikin masallacin ba, na aka mu kiyaye wannan, mu kiyaye haƙin ƴan ummu musulmi masallata. Sannan menene hukuncin jin kada kada a alqur'ani da sunna? Jin kada kada bai halatta ba alqur'ani da sunna, amma bayanin Allah ya kai mu in Allah ya kai mu gobe, in Allah ya dama ƙara cikakken bayani akai wannan tambayar ba a amsa ta ba. Saboda haka sai mu tashi yanzu kamar yadda muka ce aya ta 144 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Ali Imran. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa la muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
Allah ta'ala ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zaman to ba face manzo wanda manzanni sun wuce gabanin sa. Afa in ma ta'awquti lan qalabtum ala aqabikum, to yanzu idan ya mutu ko kuma aka kashe shi sai ku juya baya akan dagagen ku ko makafirci. Wa man yanqalib ala aqibihi, duk wanda ya juya baya ko makafirci ya bar addini, ya bar addini, falan yadurrallaha shay'a, ba zai cuci Allah da komai ba. Wata yajzillahu shakirin, da sannu Allah zai bada kyakkyawa, zai bada sakamako, zai sakamta ma masu tsoron Allah da kike, wato masu godiya ga Allah da kyakkyawan sakamako, kyakkyawar sakayya. Wannan ayar ta sauka ne a lokacin yakin Uhud kamar yadda muka ce, domin ana cikin yakin Uhud sai shaytan yayi kururuwa cewa an kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qami'a daga cikin mushrikai wanda ya dauki dutse ya je kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, ya ranka yayatawa a cikin rundunar mushrikai cewa ya kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka a lokacin nan sai mutane suka rubu, musulmi sai suka rubu, munafikai sai suka ce ai da annabin Allah ne na gaskiya ba za a kashe shi ba, dan haka ku koma addininku, ku do ku koma addininku na gargajiya na iyaye da kakanni, dan haka ku je ku samu sulhu da Abu Sufyan. Har suka ce ya kamata mu je mu nemo ina Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, a nemo shi ya je ya neman mana aminci a wurin Abu Sufyan, mu ce mun tuba mun bi dan mu zauna lafiya inda ya riga ya mutu, mu bar wannan addinin, addini ya kare. To shine Allah ta'ala ya ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zaman to ba face manzo wanda manzanni sun wuce gabanin sa. Saboda haka tamkar ana cewa suna inkarin cewa shi ma ba zai zo ya wuce bane kamar yadda manzanni suka wuce, kamar yadda Annabi Musa ya wuce, Annabi Isa ya wuce, Annabi Ibrahim ya wuce, amma da suka wuce an daina yin addini bayan su. To ku dan me kuke zaman cewa kuna mu'amala kamar mu'amalar wanda bai san haka ba? To shine Allah ta'ala ya kawo wannan usulin, yake tunatar da su abinda yake dama sun san shi din, amma ya mai da su tamkar ba su san shi ba. Yace to Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zaman to ba face manzon Allah, wato Muhammad sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine waje na farko da aka ambaci sunan sa a cikin Al-Qur'ani. Yayin da ya zaman to kan cewar ana nema ainuni ga wato matsayin sa zatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ambaci sunan sa. Amma wajen kira Allah madaukakin sarki baya kiransa da wannan sunan, baya ce masa ya Muhammad, babu inda a cikin Al-Qur'ani aka ce ya Muhammad, kamar yadda aka ce ya Ibrahim, ya Adam, ya Musa, ya Isa, ya Huda, ya Nuhu, ya Hud, ya Yusuf, ba inda aka ce ya Muhammad, sai dai a ce ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, ya ayyuhan rasul, ya kai wannan manzo, ya ayyuhan muddassir, ya ayyuhan muzammil, haka dai da sifofin sa ake ambatansa. Kuma aka ladabtar da mu cewa mu ma mu ladabtu da irin wannan ladabi da Allah ya yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kada mu sanya yanda za mu kira shi tamkar yanda muke kiran junanmu. Kada mu ce ya Muhammad, shi sa sahabbai ba sa faɗin haka, sai ce ya Rasulullah, ya Nabiyullah, haka suke kiransa, ba sa kiransa da sunansa. ba ta kiransa da sunansa, amma idan wajen da aka ce wajen da ambaton sunan naka yazo wanda yake fadarsa a haka ibada ne, to haka zamu fada, ba zamu canza ba. Alal misali ba zamu ce wa ma a to ai ma ce Muhammadu wannan sunan yana da nauyi a baki, ba zamu ce zamu canza aya tunda alqur'ani mutla, ba zamu ce wa ma sayyiduna Muhammadin illa rasulun, ba zamu ce sayyiduna ba. Wajen salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yamba da mu salati yake Allah qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ba zamu ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ba. In muka yi haka domin wannan lafzin zari na ibada, in muka yi haka ba mu lada bi ba, ba mu bi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan wadansu suna cewa ai fadin haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, ai wannan ba wai yana nufin ai yana daga cikin tawali'unsa, amma mu idan muka yi na fuskar ladabi babu komai akan wannan, a'a inda haka ne sai mu ce wajen kiran sallah ba mu ce da kiran sallah. In muka zo mai muka mu ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, mu ce ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah, duk wanda ya kiran sallah haka kiran sallah sa babu ne, to shi sai ake da ladabi ba kenan, dan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, a'a ya yi ladabi, domin ladabin shine kai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu haka za a koyar. Amma aba a bigire ba wannan ba, kamar in muna cikin idan mutum za ka yi hudu ba ko wajen lacca ka ce sayyiduna wa nabiyuna wa rasuluna wa maulana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nabiyan, domin sayyid ne. Saboda haka yana daga cikin kuskure da waɗansu suke cewar wai masu abin nan masu wato malaman salaf ko kuma masu bin tafarkin salaf abin nan salafun salih ba ka cewa sayyiduna Muhammad, babu wani wanda yake haka ya kira ya yi ma malaman sunna ƙarya cewa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwarai muna faɗansa, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidu waladi adama wala fa. Amma wajen salati inda aka ce kada a faɗi, inda aka koyar ba tare da an batun sayyiduna ba, ba za a faɗa ba. Idan mutum wajen a cikin salati a cikin sallah ba za ka ce in kana yin tahiyya, in kana yin tahiyya za ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, a wata riwaya in kana tafi akan hadithin Ibn Umar, ko kuma kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ba za ka ce ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ko kuma Imam Malik ya koyar da mu tahiyya, mun ga yanda ake yin tahiyya a cikin risala da cikin sunan tafi, nan an ce wa ashhadu, an ce asa sayyid aga ba shi ba. To wannan bayani ne da muhimmanci saboda kada a cuɗanya abubuwan a biyu. Wannan suna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakansa Abdul Muttalib shi ya sanya masa shi, kuma daga cikin tawfiqin Allah da aka tambayi Abdul Muttalib me yasa ka sa masa Muhammad, yace li yahmaduhu ahlus sama wato li yahmaduhu ahlul ard wa ahlus sama, domin wanda suke a ƙasa da wanda suke a sama su yabe shi, domin daga hamada yuhammidu fa huwa muhammadun, hammadahu yuhammiduhu tahmidan, ya shiga ya isa matuƙa wajen yabansa, sigatul mubalagha na alhamd, wato wanda aka isa matuƙa wajen yabo a gare shi sha yabo sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ne Allah madaukakin sarki ya yawaita yabo a gare shi, kuma annabawa suka yawaita yabo a gare shi, dukkan mutanen kirki suke yabansa minal awwalina wal akhiri. Allah ya tsara wannan suna da ambaci mutane da shi kafin annabci, waɗanda aka kira su da wannan suna ba yawa gare su, waɗansu sun kirga mutum hudu, waɗansu sun kirga mutum biyar, amma dai ba yawa gare su ba, har Allah kuma babu wani wanda wato ya yi da'awar ma tafarkin annabci, ballantana ma ya ce a ce wato ya rikita da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa wannan suna nasa sallallahu alaihi wasallam ambacinsa ya zo a cikin zafai na magabata, cewa sunansa Muhammad sunansa Ahmad, sunansa Muhammad sunansa Ahmad, an ambace shi da wannan suna, an ambace shi kuma da suna al-mutawakkil, sammai anta abdi wa rasuli sammaituka al-mutawakkil, kai ne bawa na manzura, na sanya maka suna mai dogaro ga Allah, haka yake a cikin at-taura. To rasul kuwa fa'ul ne min ar-risala, fa'ulun bi ma'ana mas'ul ai marsul, ma'anar rasul marsul abun aikowa, annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama to face abun aikowa, wato shi ba mala'ika bane, amma ko da ke qasrul amma qasrul mawsuf, wannan yana da usulin qasrul mawsuf ala sifa, a iya kance sifar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin manzanci, wato bi ƙetare manzanci ya kai ya zuwa ga zamantowa mala'ika ba ko kuma ya zamanto ubangiji manzancin wanda manzani gabaninka sun wuce wato shi manzo ne wanda zai wuce tamkar yadda manzanni suka wuce bayan sa ba zai dawwama ba kamar yadda Allah ta'ala yake innaka mayyitun wa innahum mayyitun zaka mutu kuma kuma za su mutu to sannan sai Allah ta'ala yake afa in mata aw qut idan yanzu ya mutu ko aka kashe shi sai ku koma baya ku daina addini ku zaman to kun koma baya akan daga diganku to sannan Allah ya narko yace wa man yanqalib ala aqibihi duk wanda ya juya baya ya koma cikin kafirci ba zai cuci kowa ba sai Allah ba zai cuci kowa ba kansa zai cuta ba zai cuci Allah da komai ba falan yaburallahu shay'a ba zai cuci Allah da komai ba wata yajidillahu shakirin Allah zai yi kyakkyawan sakamako ga masu godiya ga Allah wanda suka ci gaba a cikin da'ar Allah da tsoron Allah da yin jihadi ko da bayan sun cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya domin yayin da munafikai suka so mu wannan magana musulmi darewa suka yi a'a irin su Anas ibn al-Labas sai ya ce idan kuka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyun la yamut yana nan da rai baya mutuwa za tun idan kuma har an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ina amfanin rayuwa bayan ka ku tashi ku yaki har kuma ku mutu saboda haka yace abin nan yadin fari inda mushrikai suke da aka dauko Anas ibn al-Nadr tsakanin suka da chaka da sara sun fi 70 a jikin sa aka kasa gane shi sai yar wata ta gane shi da wato da dan yatsunsa ta gano shi to haka musulmi suka kace ce to wasa yajidillahu shakirin Allah zai mushi masu godiyar Allah kikkiawan sakamako wannan ayar ita ce sayyidina Abubakar ya karanta ta ga musulmi yayin da bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya matsayi da ya nuna cewa babu kamar sa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen jarunta ana kawon surar sayyidina Abubakar mai sanyin rai mai yawan kuka mai yawan tausayi amma ba a kawo wannan janubin na wato jarumtarsa da rashin tsoronsa to babu mawkifi babu matsayi da ya bayyana wannan matsayi na sayyidina Abubakar irin wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ranar litinin da lokacin walaha sayyidina Abubakar baya ya tafi wajen matarsa a sulh sulh yana nan yanzu a wajen wato wajen da ake cema unguwar da ake ce mata farko unguwar da ake ce mata al-awali farkon awali a Madina ya taho Madina da ya samu labarin rasuwar yana zuwa ya shiga ɗakin Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ya shiga yana zuwa sai ya fuskanci inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake an rubuce shi ya bude kanka ya sumbace shi ya sunkuyi da kansa yana kuka yana sumbatar ka ko ina yace wallahi la yajma'u Allahu laka mawtatayn amma al-mawtata allati katabtaha alayka faqad mittaha Allah ba zai hada maka mutuwa sau biyu ba mutuwar da ya rubuta maka ya rasulullah ta riga ta mutu sannan ya rufe shi ya fita yin shigo cikin masallaci ya tarar da sayyidina Umar ya zara takobi yana kai komo ya kasa zama sayyidina Umar yana cewa duk wanda ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai ya kare masa wuya yana nan da rai zai dawo ya kashe munafikai sayyidina Abubakar yana shigowa yake ijlis ya Umar zauna sayyidina Umar ya zauna sannan ya hau kan minbari sannan ya tsaya yace man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad ma wanda annabi muhammad yake bauta ma to annabi muhammad ya rasu wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut wanda fa dama allah yake bauta ma to allah rayayye ne baya mutuwa sannan yace qala allah ta'ala wa ma muhammadun illa rasul sannan hayya zuwa ga karshen ayar wata yajidillahu shakirin sayyidina umar yake yana jin wannan ayar yace sai gumi ya kwarara gare shi kafarsa ta kasa rike shi ya kasa zaune wato ya gane cewa a shi abin hakika ne yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ne wannan sayyidina Abubakar da ya tsaya da yayin wannan shine sahabbai suka ce kamar ba mu san cewa wannan aya tana cikin alqur'ani ba to sannan hankalinsu ya dawo jikinsu a imani ya dawo jikinsu nutsuwa ta dawo musu sannan suka fuskanci hakikanin abin da suke to Allah madaukakin sarki lokacin da wannan abin ya faru a lokacin da aka soma yada wannan magana ana cikin yakin Uhud musulmi suka dare waɗansu su suka arka suka gudu suka nufi Madina waɗansu su kuma suka tsaya suka ci gaba da yaƙi har su mutu to ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke tare da shi sai kadan daga cikin musulmi bakwai daga cikin ansar biyu daga cikin almuhajiri kamar yanda zamu gani to Allah madaukakin sarki a bayan yakin Uhud ne yake ya saukar aka saukar da wannan ayar domin ta zamanto wa'azi ga musulmi su gane kan cewar addinin musulunci ba a gina shi ne ba akan wato ba a gina shi ne akan wato a mayar da komai ya rafe da shugaba bane yanda zai zamanto ko tsayaya daga zarar an zamanto babu shugaba shikenan kuma sai a daina addini a idan babu wannan in babu shugaba to khalifan sai yazo in babu khalifan shugaba khalifan wannan ma yazo shi yasa ya zamanto cewar bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya tsaya tsayin daka wajen yakin ridda duk wanda suke ridda suka bar addini aka dawo da su wanda wannan abin da sayyidina abubakar ya tsaya yayi da ba dan yayi shi ba da Allah ne kadai san abin da zai kasance na tarihin addinin musulunci amma da aka ga waɗanda suke ridda an yake su an dawo da su cikin addinin musulunci sai suka san cewa imanin musulmi yana nan kamar yanda yake da kasancewar yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan to ga wani gurbin shugaba ya zo wanda zai zamanto zai kasance akan tafarkinsa duk da yake ba zai taɓa zamantowa kamar babu wani shugabanci babu wani shugabanci da zai zamanto kamar na annabi sallallahu alaihi wasallam amma khalifancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khalifofinsa wanda suke shiryayyu akan tafarki su ma haƙƙinsu ne a biyayya a gare su a bi sunnarsu kamar yadda za a bi sunnarsa ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin sannan Allah ta'ala ya ce sannan Allah ta'ala ya ci gaba da yin musulmi wa'azi wa ma kana li nafsin
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
الله يكي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بايا كسن شوى جوات ري جوان ري يموتو فاكيد إذن الله وكو كون ري انك يموتو تو الله ما انت كنسر كين يدو كرنسا كتابا مؤجلا أجلين يوليتك أي يجدد أن يأكل شيشي باغاك موتو بسي ونم أجلي إن يأشك كما يندع النبي صلى الله عليه وسلم آيتي إن روح القدس قدس نفس في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رفقها وأجلها ملائكة جبريل يا هورا أشكر رينا يا جاء من شباب وان ريد زي متفاتياتك أزي كنسة أجل انت دو واندك جاء متفات أجل انت نياتك كتشيني معنى كتابا مؤجلا أي أجلا مكتوبا أجل والبيكي أنا إياكا الشيشي كي يددي دمتن بذيك إيسر يشبا كودا دمنكي تأي ومن يريد ثواب الدنيا wanda zai yake san rayuwar wanda yake yake nufin rayuwar duniya abinda yake nufi kenan ya ji dadi anan nu'tihi minha zamu bashi daga cikin ta ba wai zamu bashi gabaki ɗaya yanda yake so din ba daga ciki Allah zai bashi shine abinda zai bashi din minha din shine abinda ya kaddara masa ba za ka samu sama da abinda Allah ya kaddara masa ba ومن يريد ثواب الاخره wanda ku nufin sa shine sakamakon lahira wato ya samu daukaka a lahira ya samu kusancin Allah ya samu aljanna ya samu yardar Allah ya samu kyakkyawan ambato a cikin almalaul a'la zu'tihi minha shi ma zamu bashi daga cikin wannan wato sakamako na lahira din wa sanajzi shakirin da sannu zamu wato sakanta ma masu godiya ga Allah da kyakkyawan sakayya nan dai aka tashi ambaton wato ash-shakirin masu godiya ga Allah domin su ne waɗanda suke ba ka mantawa da Allah domin ɗaya daga cikin sifar ash-shakir shine wanda baya mantawa da ihsani mai godiya shine wanda baya mantawa da ihsani ba wanda zai zamanto kamar inda ɗan birni suke cewa ɗan akuya ba wanda yake za a yi masa amma daga zarar an masa ya samu biyan bukata shikenan sai ya manta da kai to waɗannan masu wanda ba sa mantawa da ihsanin Allah su ne wanda Allah madaukakin sarki zai musu kyakkyawan sakayya wannan a cewar wato babu wani rai wanda zai mutu face ya zamanto ya cika ajalinsa wannan haka Allah madaukakin sarki ya ambata a wurare da dama a cikin alkur'ani wama yu'ammaru min mu'ammari wala yunqasu min umrihi illa fi kitab babu wani wanda za a rayar da shi duk wanda aka rayar da shi ba za a rayar da shi ba ko a tawaye masa daga cikin rayuwar tasa illa fi kitab face ya kasance a cikin littafin Allah to wannan wata kila zaka ce to sai a ga a ce za a rage mutum rayuwarsa domin akwai mutum wanda yake za a rubuta masa rayuwarsa haka aka rubuta a wajen mala'iku amma Allah madaukakin sarki ya rubuta a lauhul mahfuz cewa zai yi abin da zai sa a rage rayuwarsa na kamar yanke zumunci yanke zumunci yana rage rayuwa kamar yanda yake sada zumunci yana ƙara rayuwa yana ƙara tsawon rai to sai a rage masa daga cikin rayuwarsa amma wannan bai canza cewa yana da ajali abin ambato ba wanda yake wannan a wajen Allah yake yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab ana Allah yana shafa abin da yaso kuma ya tabbatar da abin da yaso ummul kitab lauhul mahfuz yana wajen Allah wanda babu wanda yasan abin da ke cikin sa face shi tabaraka wa ta'ala na'am
wa ka'in min nabiyyin qatal ma'ahu ribbiyyun katirun فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
sannan Allah madaukakin sarki ya rarrashi muminai akan abin da ya faru abin da ya shiga cikin zukatansu na ganin wanda suka dare da yanda suka samu rauni lokacin yakin Uhud da kuma yanda suka tafirantu da irin wannan jita-jita da aka yaka ta mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam domin babu abin da ya kai tashin hankali irin a gaya ma sahabbai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya a gaya musu cewa ya rasu kamar yanda muka gani yanda wata daga cikin sahabbai al-ansar ta zo tana yi in ta gawa ne in ta ga mutum tana duk wanda ta gani sai ta ce ma fa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce mata an kashe mijinki ta sake ganin wani tana tambaya menene labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mata an kashe mahaifi ta ce me aka me labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mata an kashe dan uwanki sai ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce sanan kuma ta ta gaishe ta ce kullu musibatin dunaka jalal ya rasulullahi dukkan wata musiba in dai ba musibar ta ba musibar ta faɗo a ta faru akan mu bane cewa mun rasa ta wannan mai sauki ce saboda haka babu tashin hankali irin wannan da aka wannan jikita da aka yada to Allah madaukakin sarki yake rarrashin sahabbai akan wannan ki cewa wa ka'in min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katir annabi nawa ne wato da yawa annabi daga cikin annabawan Allah qatala ma'ahu ribbiyyun katir jama'a ta mutane mabiya malamai fuqaha masu yawan gaske sun yi yaƙi tare da shi kuma wahalu lima asabahum fi sabilillah ba su karaya ba saboda abin da ya same su a tafarkin Allah jarabawa da Allah ya musu akan ni wajen yaƙi a wajen jihadi ba ta karya ba ta zamanto ta karya musu gwiwa ba ba su samu alfashal shine wato alwahad kenan karaya mutum ya zamanto kan sha ba zai iya komai ba karayar zuci kuma wahalu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu ba su rauni ba wa mastakanu ba su wulaƙanta ba su zamanto sun ƙasƙantar da kansu sun yi da cewa kafirai suna sama da su wa mastakanu ba su wulaƙanta ba wallahu yuhibbu as-sabirin Allah yana son masu haƙuri wato ma'ana kenan kun ga sifar sabr shine kada mutum ya karaya kada ya yi rauni kada ya wulaƙanta domin shi haƙuri a zuciya yake kamar yanda abin da yake magantawa a zuciya yake wannan halin na nafsu wannan karyewar zuciya din da ragwanci da rashin wato dagewa da rashin wato abinda zai sanya ka sake samun azaba kan ka ci gaba da fuskantar rayuwa ka ci gaba da wato ci gaba akan kokari da jihadi akan tafarkin Allah da neman da gaskiyar nufi wajen neman abinda kake nema wannan abinda zai sanya ka samu wannan shine hakuri to shi yasa sai Allah ya ce wallahu yuhibbu as-sabirin Allah yana son masu hakuri wannan ya nuna kan cewa al'adar Allah baka ce al'adar Allah ɗaya ce cewar annabawan Allah yana jarabar su da sahabban su Allah zai musu jarabawa kamar yanda yanzu ya jarabe su ya ku musulmi to annabawa dai ba su ma haka Allah ya musu annabiyu ana karanta shi da annabiyu daga wato ma'ana annabiyu bi ma'ana wato sigatul mubalagha ce fa'il ce bi ma'ana maf'ul ma'ana wanda aka dauka darajar sa ko kuma annabiyu bi ma'ana shi ma wannan fa'il ne bi ma'ana maf'ul bi ma'ana al-munabba wanda ake bashi labarin gaibi nafi'u yana karanta ta da alhamza annabiyu annabi bi ma'ana wanda ake bashi labari annabiyu kuma bi ma'ana wanda aka dauka darajar sa dukkan wannan daidai ne annabi darajar sa madaukakiya ce cewar ane masa wahayi banda wanda za a yi masa wahayi Allah ya zabe shi a dauka darajar sa annabiyu wanda ake sanar da shi ilimin gaibi ake sanar ake masa ake wahayi zuwa gare shi duk kira'a ce a sabaiya wanda aka karanta wannan aya qatala ma'ahu wani da take kira'a jumhur wato jama'a masu yawa sun yi yaki tare da shi a wata kira'ar wanda a kira'ar Ibn Kathir utila ma'ahu kuma ita ce ma kira'ar Nafi ko utila ma'ahu aka kashe tare da shi to a cikin nan wajen fassarar wannan kira'ar shine za ka shine malamai su fitar da fuska kamar guda uku utila ma'ahu wa kayyin min nabiyyin utila dewa daga cikin annabawa an kashe shi an kashe su wato akwai annabi dewa wanda aka kashe ma'ahu ribbiyuna kathir sai ya zamanto wannan jumla ce mustaqilla tare da wannan annabi akwai jama'u masu yawa amma kasancewar an kashe shi a wajen yaki wannan bai sa mabiyansa sun karaya ba bai sa sun yi rauni ba ko kuma wa ka'ayyin min nabiyyin utila ma'ahu ribbiyuna kathir dewa akwai annabawa wanda an kashe ribbiyuna kathir sai ya zamanto utila dinnan fa'il mabni lil majhul ni na'ib fa'il din ribbiyuna kathir an kashe jama'u na madiyanta masu yawan gaske fama wahanu wadanda ba a kashe ba daga cikin su din da wanda aka bar su bayan an karkashe da yawa to sauran madiyan wannan annabi ba su karaya ba ba su rauni ba ko kuma wa ta'ayyin min nabiyyin qatila ma'ahu ribbiyuna kathir annabi da yawa an kashe shi tare da shi akwai ribbiyuna kathir madiya masu yawa duk an kashe su sauran waɗanda ba a kashe ba tare da cewa an kashe annabi an kashe madiya wanda suke tare da shi masu yawa su sauran wanda ba a kashe ba fama wahanu basirauni ba wa ma ba'ufu wa mastakanu waɗansu malamai dukkan waɗannan kira'a ce sahihiyya saboda kuma dukkan waɗannan ma'anoni da muka ambata ma'anoni ne sahihai ingantattu duk da mafiya yawan malaman tafsiri sun fi rinjayar da karatun da kira'ar ta farko wa ka'ayyin wanda muka karanta ta hafsu wato ta afin kuma ita ce ta kira'ar jumhurul qurra wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir da yawa annabi majama'a masu yawa na mabiya sun yi jihadi tare da shi domin wanda yake jihadi aka kashe shi da wanda kuma shi kuma aka kashe shi ko da bai yi jihadi ba wanda ya yi jihadi aka kashe shi ya fi shi tunda shi yana da ladan jihadi yana da ladan haƙuri kan an kashe shi da ladan shahada dukkanin su shahada suke amma ba kamar wanda ya yi jihadi aka kashe shi ba shi yasa ne Allah ta'ala ya ce wa qatalu wa qutilu suke yaƙi kuma aka kashe su shi yasa suka ce wannan kira'ar ta qatala ma'ahu ta fi fitar da ma'ana don haka ne mafiya yawan malaman tafsiri suka rinjayar da ma'anarta cewa annabi da yawa ya zo ya yi yaƙi tare da shi akwai mabiya masu yawan gaske su ma suka zo suka yi yaƙi amma wannan raunin da suka samu yayin da su fama wahanu lima asabahum fi sabilillah basu karaya ba saboda jarabawa saboda abin da ya same su a tafarkin Allah ta'ala ya ce wallahu yuhibbus sabirin Allah yana son masu haƙuri wanda yake ko da sun samu fashal ko da sun samu rauni ko da sun samu niki ko da sun samu kasawa ko da sun samu nasara ko da sun samu abokan gaban su sun zamanto sama a kansu wannan ba zai sanya su sallama ba zai sanya su su rauni ba zai sanya su wulakanta ba wannan sai masu hakuri ne za su yi haka Allah ya ce yana son masu hakuri saboda haka hakuri yana daga cikin sifofi na ihsani na wanda Allah ta'ala yake so wanda duk Allah ya bashi hakuri ya bashi kyakkyawan lada ya ishe ka a cikin hakuri ka sani cewa dukkan abin da za ka yi hakuri a kanka na abin da baka so ko da tsaya ce ta taka Allah maɗaukakin sarki zai yafe maka zunubi da shi wannan ya ishe ya taimake ka a cikin hakuri tsaya ɗin nan in ka taka kai hakuri a kanta Allah zai baka lada akan wannan ikan kare maka zunubi ballantana kuma manya-manyan abubuwa ballantana kuma wani ya ɓata maka rai ballantana kuma an yi maka abin da baka so kai waye da ba za a yi maka abin da baka so ba kai hakuri Allah yana son masu hakuri akwai tabbatar da sifar muhabba ga Allah a cikin wannan ayar cewa Allah yana so Allah yana soyayya wannan dan Allah yana soyayya bai nuna cewa irin soyayyar da Allah yake irin ta mu soyayyar bace soyayya ce da zaki da matsayi da wato girman zatin sa da da kuma sunan sa masu daukaka Allah ta'ala yace wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana kullum bakin su bai kasance ba face su rinka cewa ya ubangiji mu ka gafarta mana zunubanmu ka yafe mana kurakuran mu wa israfana fi amrina da zarbatewar mu a cikin al'amura muke yi wato muke iyaka da muke yi a cikin umarnin da kai mana ya zama to ba mu yi shi yanda kake so ba mun yi hannun muke iyaka wanda yake ya faɗi da mu a cikin abin da baka so to shi ma wannan mun sani ba mu sani ba ka gafarta mana wa tabbit aqdamana ka tabbatar da dugadugan mu akan imani kada mu to wato kada mu kada zukatan mu sarawa ya zama to kanci kada kuma ka jarabce mu da abin da zai sanya mu koma kafirci bayan imani wansurna ala alqawmi alkafirin ka ba mu nasara akan mutane waɗanda suke kafirai wannan kaga shine abinda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana nayi istighfari a cikin ibada kaga a cikin jihadi kike amma suna neman gafarar Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukan ibada haka ya nuna mana muni muna yin yana idan da sallah sai ce astaghfirullah 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 yayin da ya gama tsayawa daga Arafa fa idza aqamtum min arafat fadhkurullah inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli la fa idza wa in kuntum thumma atidu min haythu asaba an-nas wastaghfirullah sannan ku tuttulo daga inda mutane suke tuttulowa ku nemi gafarar Allah domin tunda an aka riga aka gama zaman Arafa aka tsayawar Muzdalifa shikenan an gama aikin haji sauran abin da ya rige wajiban aikin haji ne amma rukunai an gama su sai ki ku wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah to haka ma ka ga waɗannan mabiya annabawa yayin da suke cikin jihadi suke neman gafarar Allah akan zunubai da kuma akan wuce wato wuce iyaka da kuma Allah ya tabbatar da digadigai tabbatar da digadigai shine wato ka tabbata akan aikin alkhairi kada ka koma ka warware shi yasa daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake yin tafiya yana cewa Allahumma inni a'udhuka min al-hawr ba'da al-kawr kan ka koma kafirci ka tabbata akan sunna ka koma bid'a to wannan shine dukkan mu'mini ya kamata ya ji tsoro a rayuwarsa dukkan mu'mini ya kamata ya ji tsoro a rayuwarsa idan sayyidina Abu Bakar lokacin da aka yi lokacin da mutane suka rinka ridda bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam in yana sallan magariba idan yayi raka'a ta uku ta karshe ya karanta fatiha kafin ya ruku'u yana cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allah kada ka karkatar da zukatan mu bari imani mu koma mu ba mu zaman to mun yarda kawai da wannan suke yarda ba'da idh hadaytana bayan ka riga ka shige mu wa hab lana min ladunka rahma ka ba mu rahma daga gare ka innaka antal wahhab sayyidina Abu Bakar kenan yana yi ma yana roƙon Allah wannan to abin da yake yi ba wani abu yake ba illa koyi da annabawan Allah sabanin makiyansa makiya sayyidina Abu Bakar a da'u sayyidina Abu Bakar awliya'u wato awliya'u Abdullah ibn Sabai waliyan Abdullah ibn Sabai ar-Rafida wanda zaka ji suna cewa ka gani wannan dalili ne akan cewa shi kansa bashi da tabbas akan imanin nasa bai san cewa ba to sun jahilci abin da ke cikin Al-Qur'ani annabawan Allah addu'a su kenan suna roƙon Allah ya tabbatar da dugadugansu domin zukata a hannun Allah su babu wanda yake da iko akan zuciyarsa babu wanda yake da ƙarfin ya ce shi zai ba kansa imani ya tabbata akan imani har ya mutu shi yasa ne dole ka nema daga wajen Allah dole ka nemi sabaki daga wajen Allah kuma yin wannan addu'a shine ya nuna saninka ga Allah shine ya nuna tsoronka ga Allah ka zama to kana bauta ma Allah bainal khawfi war raja ka zama to kan cewa baka da aminci akan sha'anin Allah madaukakin sarki cewa Allah a koyaushe zai iya juya zuciyarka daga da'a ta koma zuwa ga saban Allah to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi wannan addu'a saboda haka mu'mini ya kamata ya kasance koyaushe ka rinka jin tsoron fadawa cikin kafirci bayan Allah ya tsira da kai daga gare shi ka rinka jin tsoron komawa cikin sabo bayan Allah ya shirye kai zuwa ga da'a yayin da ka ganka a cikin da'a yayin da ka ganka a cikin bautar Allah ba ujubu zake ba ka rinka cewa ka gani mutane ba nan babu mutane duk sai shagulya ake yi to mutane duk sai kana ganin wai sai kai ne akan daidai sai kai ne kai kaza kana ganin karfin ka ne wannan ujubu illa ce yayin da ka ganka akan da'a ka zama to kuma me wannan da zai kara maka tsoron Allah da zai kara maka tsoron Allah cewa to yaya kuma idan da Allah zai kwace wannan da'a kai ma ka zama to cikin ɗan wannan sharholiya ko ba ko wannan zai gagara da Allah ne mutane nawa ne zaka gansu suna tafiya akan daidai wata ranka ne su a cikin mutanen kirkin karaka sun koma cikin shaitanu Allah ya kiyaye mu Allah ya ce sannan ya ce mansurna ala alqawmi alkafirin suka ce kuma ka bamu nasara akan mutane kafirai Allah ya ce fa atahumullahu thawabad dunya sai Allah ya basu sakamako ya basu sakamakon duniya shine wato nasara da rinjaye akan abokan gaba da kuma samun kyakkyawar akiba wa husna thawabil akhira da kyakkyawan sakamakon lahira shine aljanna da kuma matsayi na idan sun yi shahada ya ba su matsayin shuhada in kuma ba su shahadar ba ya ba su matsayi na mujahidin domin ladan masu jihadi babu kamarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ghadwatun wa aw rawhatun fi sabilillah khayrun min ad-dunya wa ma fiha mutum ya fita da safi domin jihadi ko ya fita da yamma domin jihadi yafi duniya da abin da ke cikin ta ya fita din kawai ba ma ke jihadin ba ya fi duniya da abin da ke cikin ta to wannan shine husnul thawabil akhir thawabil akhira wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane masu ihsani wanda ya nuna cewa jihadi yana daga cikin maratibul ihsan jihadi da hakuri yayin da ake jihadi yana daga cikin maratibul ihsan yana daga cikin bauta ma Allah kamar kana ganin ta in ba ka ganin ta shi yana ganin ka da haka ne ake samun maratibul ihsan dinnan wato ka bauta ma Allah tamkar kana ganin sa ba kuma wai an nuna kaje ke wannan bautar Allah din tamkar kana ganin sa maratibul ihsan dinnan ai kaga a cikin nan a cikin bin sunnar annabi bin sunnar annabawa domin haka annabawa suke maratibul ihsan dinnan ba wai yana nufin kan cewar shine za a ce ka taka wani mataki wanda yanzu ba za ka yi sallah ba wanda yanzu ka zama to kai usuli ka zama to wanda ma har wadan za ka tafince ai ka riga ka zama to Allah wal iyad billah wannan ba shine maratibul ihsan ba ihsan na alqur'ani da sunna shine irin wannan wanda Allah ta'ala ya ambata sifar waɗannan bayin Allah sabr da kuma jihadi da kuma roƙon Allah tabbata akan jihadi din da neman gafarar zunubai da neman gafarar isa da neman gafarar wuce gona da iri da neman tabbata akan tafarkin Allah waɗannan da abubuwan da suka da aka tattara su a cikin waɗannan Allah ta'ala ya ce wallahu yuhibbul muhsinin wanda ne mai kanta waɗannan sune tsofin ihsani da na'am
ya يردوكم على أحقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين
يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندكم إيماني in tuti'u alladhina kafaru idan kuka biye makafire wadanda idan kuka biye wadanda suka kafirta kuka ji su yarudukum ala aqabikum za su mayar da ku akan digadigan ku fa tanqalibu khasirin ku komo tabaku ku zama to kun kafirta bayan imanin ku balillahu mawlakum a Allah shine majibincin lamarin ku wa huwa khairun nasirin shine fiyayyen wadanda suke bai wadanda suke taimaka ku shine fiyayyen masu bada taimako wato Allah ta'ala yana tsoratar da mu'minai kan kada su dake wato kada su tafirantu da propaganda ta munafukai da kafirai waɗanda su abinda suke so su ne su sanya ku bar imani ku koma zuwa kafirci domin waɗanda suka je ma irin wato propaganda da aka yada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu su ne suka je suka fada cikin saban Allah madaukakin sarki wanda daga baya Allah ya ce ya yafe musu har suka gudu daga cikin yayi to Allah ya ce idan kuka bi irin wannan in kuka biye ma kafirai in kuka biye ma munafukai to haka za su zo sai sun raba ku da Allah sai sun raba ku da addinin gaskiya ya zama to waye ne ya asara su ba za su yi asara da komai da komai ba ku ne za su yi asara balillahu mawlakum Allah ya ce ku bar a'a Allah shine majibincin wato komai juyi ku kasance tare da Allah komai tsanani ku kasance tare da Allah shi yasa da Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahum minhum idan al-amri yazo musu na zaman lafiya ko kuma al-amri yazo musu na tashin hankali a adaa'u bi sai su yada shi su rinka yada shi a rinka yada jita-jita lokacin fitinu a rinka yada jita-jita Allah yake wa law radduhu ila ar-rasul da sun mai da al'amari ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum ya zuwa ga kuma ma'abuta al'amari daga cikin su shi wa gabanin addini nasu malaman su da jagorori na addini da sun mai da dukkan wannan al'amarin ya zuwa gare su la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da malamai masu istinbadi masu ilimi masu fayyace gaskiya daga cikin nassoshin Allah da sun san shi sai zaman to sun sanya su akan daidai shine jibintar Allah din domin jibintar mu'minai da jibintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine jibintar Allah a cikin wannan akwai babbar aya gare mu ƴan uwa musulmi yayin da fitinu suke faruwa a cikin al'umma idan fitina ta faru kada ka biye ma wato masu amfani da wannan su makurici da guba akan sha'anin addini domin daga zarar wata fitina ta faru to lokaci ne kuma mai wato masu mugun nufi masu cuta a cikin zuciyarsu za su yi kokari ya zamanto kan cewa sun kawo rikici akan imanin masu imani sun jefa shakka a cikin zukatan mutane in an rikita lissafin musulmi a lokacin nan kamata ya a rike Allah a kula da inda wato musamman yanzu kafofin yada labarai tsarin labarai a wajensu ba shine wannan ba tsarin labarai shine a yada jita-jita a yada guba a cikin al'umma a ruɗa mutane to a lokacin Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin waccan aya da na ambata ta suratul nisa idan irin wannan al'amari ya zo da an mai da shi ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga ulul amri malamai ma'abuta ilimi jagoranci na addini aka mai da al'amarin gare su mu saurara mu ji abinda malaman kirki za su faɗa mu saurara mu ji abinda shine Allah ya bayyana mu saurara mu ji abinda aka gano daga cikin hadisul kitabi was sunna to wannan shine zai sanya ku shine zai fara tsira daga fitina amma yayin da idan abu ya zo kowa zai bazama yaji wani abu ya yada wannan ma yaji ya yada wannan shi ya ance kaza bari mu kaza shikenan shi ma ya dauka ya zo ya kaza to shikenan ya shiga cikin fitina kenan ita fitina idan ta zo wato makauniya ce kowa take hadawa da shi musamman wanda ya istishrafi gare ta wanda ya hange ta hangen nata shine ka tsutsa a cikin yaya data ko a cikin aiki da jita-jita din to nan Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya gargadi mu'minai kan cewa kada ku biyo munafikai a cikin lokacin da fitinu suka taso wanda za su rinka amfani da wannan damar domin su yada guba su yada abinda zai kawo muku rikici ya jefa muku shakka a cikin addininku idan kuka yi haka za ku cutu cutar taku shine ya zama to kun waye gari kun yi tababbu idan kuka bar imani balillahu maulaku wannan wato akwai babu rarraki kamar wannan Allah ya ce shine mataimakinku ya ku mu'mini balillahu maulaku Allah shine maulanku shine majibincin lamarinku to yake shine kuma yanzu ba za ku rike shi ba wa huwa khairun nasirin kuma shi yafi kowa shine kiyan masu taimako in taimako kuke so ba ku taimako kamar na Allah babu kuma wanda Allah ta'ala zai taimaka irin wato mu'minai wanda suka dinci lamarin su wanda suka dinci lamarin Allah na
sanulqi fi qulubil ladina kafaru bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahum وبئس المصير وبئس مثوى الظالمين
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ذا مجيفة صورو دراجني أشكين زكاة وأن سكا كافرتا بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سبو ده شركة ده سكيه ده الله ده سبو ده سنا تاريلا ده الله ده أظن ده بيسوكا ده هجة أكن أي تاريلا بيسوكا ده هجة أكن سبا وما أواهم النار makomarsu ita ce wuta wa bi ita masu wazzalini tir da wuta a wato matsayin matakar zalimai Allah ta'ala ya ce zai jefa tsoro da razani a cikin zukatan kafirai wato ku bar ganin kan cewar suna tunkahu yayin da wannan bayan yakin Uhud suna tunkahu kan cewar sun samu nasara Allah ya ce zai jefa razani a cikin zukatansu Ibn Abbas ya ce Allah ya jefa razani a cikin zuciyar Abu Sufyan shi yasa ya tsere shi yasa a lokacin da aka gama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku kula da su idan kun ga gawakin zagensu sun daura musu sirri sun hau kansu to kusan cewa suna so su shiga cikin madina ne su kama zuriya da ƴaƴa su bi su in ku ga sun ja gawakin zagensu ba su hau ba to kusan ya cewa guduwa za su da aka ga sun kama gawakin zage sun kama suna jansu Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce to wannan yana nuna cewa guduwa za su to Allah ne yake jefa tsoro a cikin zukatansu wannan yana daga cikin abinda ba wanda zai iya yi in ba Allah ba la mala'iku wala mu'minai ba ƙarfin mu ne zai jefa tsoro da tsoro a cikin zukatansu ba a Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uqitu khamsan lam yutahunna ahadun qabla lam yutahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an bana abubuwa guda biyar ba a bamu wani daga cikin annabawa sai daga cikin su ba kafina yace nusirtu bir-ru'b masirata shahr an bani nasara da ragani wato na tafiyar wata daya wannan tafiyar wata daya shine duk wani kafiri da yake ke tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyar wata daya to za Allah zai rike jefara da ni a cikin zuciyarsa haka kawai zai rinka razana yake shi fa ba zai iya ba yana ganin kamar koyaushe za a iya kawo musu a farmaki ba zai samu karfin zuciya da zai je fuskanci ya kai hari da musulmi ba Allah ya tsoro wato Allah ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mazalin waɗannan a wata fassarar masirar ta shahar shine wato tsawon tafiyar wata ɗaya wato idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yaƙi tsakaninsa da wanda zai yaƙa in wata ɗaya ne ya kai kafin lokacin yaƙin to Allah zai rinka jefara da ni a cikin zukatansu kawai sai su rinka jin suna tsorata suna jin tsoron Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kudura Allah ce take kawowa shi yasa Allah ta'ala yaƙin Badr ya ce idh yuhiruka ila al-mala'ikati anni ma'akum فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الله يكي ملائكو إنا تاردكو كتبت الدم مني زين جيفا رادني أجل زكاتم كاتري هو أجل ذلك فضربوا فوق الأعداء كروك تاروية واضربوا منهم كل بنا أما جيفا رادني ونن الله يكي فوانا باون دي تئيرو وانا باون دي تئيرو وانا في عدو صلى الله عليه وسلم وانا رازل وانا مؤجدة كتما زع الله صلى الله عليه وسلم وانا كما الله يكيب ان تشيشي دي اتا اكاني ثورا النباوة ثم داك كنا جمين كاترين اتشون وانا هالي الله يجي فرادني اتشكين زكا تنسو سنن كرشام الامر ما متترسو ترجح النما تامو بوستا امت اهن واتو متتر الظالمي lokacin da aka gama yakin Uhud shi Abu Sufyan sai ya soma qul hubal ya dukaka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ajibu kuma yayin masa da martani sai suka ce ma da na qul ya rasulullah qulu Allahu a'la wa ajal Allah ya fi dukaka ya fi girma suka fada sannan sai ya ce asamma ibn abi kabsha a wata riwayar asamma muhammad yana nan aka ce shiru ya ji shiru asamma abubakar yana nan aka ba a ce masa komai ba asamma umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kada ku amsa masa ba a ce komai ba amma sai na umar sai ya kasa ya ce masa muna nan kuma Allah ya tanadar maka abinda zai kunyata ka sannan sai ya koma yana cewa la uzza wa la uzza lakum muna da uzza ku kuma ku da uzza uzza ɗaya daga cikin gumakan su ne wato abin ya kai abin nan alfahari shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana tajibu ba za ku mai masa da martani ba sai ya rasulullah me zamu ce masa qulu allahu maulana wa la maulana ku Allah ne majibincin ku ba ku da majibinci wannan ishara ga fadin Allah madaukakin sarki a cikin surat Muhammad ko ya ayyuhallazina amanu in tansuru Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wallazina kafaru fata'asan lahum wa adalla a'malahum dalika bi anna Allah mawla allazina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum saboda Allah shine majibincin lamarin mu'minai su ko kafirai ba su da mai taimakon su karkarin su dai ta tsamar su shaytan to ga shi abu falamma tara al-jam'an nakasa ala aqbihi wa qala inni bari'un minkum to shi ko Allah madaukakin sarki yana tare da bayin sa mu'minai to sannan Abu Sufyan yake cewa yawmun bi yawm wal harb wal ayyam duwal wal harb sijal yawmun bi yawm badr wal ayyam duwal wal harb sijal wannan ranar yau din nan mai mukar ranar yakin badr ce kuma dama haka ranar ku suke yau ku gobe mu yaki kuma jan goga ne sai sayyidina Umar ya ce masa wallahi lasna sawa atlana fil janna wa atlakum fil nar ba daidai muke ba waɗanda suke shahada daga cikin mu suna aljanna na ku da suna cikin mutar jahannama wa jisal masir wannan ya nuna cewa kaga yayin da ake taba mutum yayin da ake taba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kyale amma da aka da ya zamanto ana dauka wani ba Allah ba yake a mai da martani to haka mu ne ya kamata mu zamanto
ba lokacin da ake cewa ba mu iya ba ake sukar mu ake sukar kungiyar mu ko ake sukar jama'ar mu ko ake sukar malaman mu lokacin da zamu tashi a aka so in aka soki addinin mu aka soki ubangijin mu aka soki annabin mu to lokacin nan komai abin da komai tafin jama'a san jama'a amma in ana mu ne shikenan babu komai ayi Allah zai kare mu amma yayin da kake za a taba ka zo kace zaka yaki sai Allah ya kare ka da karfin ka amma aka taba Allah ka zamanto zaka zuwa ka kare shi to yayin da aka zo aka taba ka Allah ba zai kare ba sai Allah ya zamanto sai ya shige ya kare ka Allah ya sanya mu a cikin auliya Allah alladheena la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hdina fi man hadayt wa atina fi man atayt wa tawallana fi man tawallayt وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة التي تستجيب فيها دعاء من دعاك نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لمشايخنا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ارفع درجتهم في المهديين اللهم اخلفهم في أرضهم في الغادرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم نفس الكرب عن المكروبين من المسلمين وفرج هم المهمومين من المسلمين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين وارحم موتانا أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.